Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 7 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar wata ƙungiyar kiwon lafiya ta Amurka sun yi wani shiri na duba marasa lafiya kyauta a jihar ta Kebbi. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wata baraka da ta kunno kai a jam'iyyar CPR inganci da ke maraɗin jamhuriyar Nijar. Idan mun buɗe layukanmu kuma an jima, muna so mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani za a iya magance matsalar satar mutane da ke ƙaruwa yanzu a wurare daban-daban. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
To masu sauraro, assalamu alaikum. ‘Yan majalisar wakilai na jam’iyyar Democrat waɗanda za su karɓa rinjaye a majalisar da nan watan gobe sun sha alwashin ƙaddamar da faffaɗan bincike akan harkokin kasuwanci da manufofin gwamnatin shugaba Donald Trump cikin shekaru biyu da ya yana mulki. ‘Yan Republican da ke da rinjaye a majalisar dokokin ƙasar sun yi ta nuna wa shugaba Donald Trump sassauci tun bayan da ya hau kan karagar mulki a shekarar 2017, inda sukan guje wa duk wani bincike da zai tozarta shi akan kuma da kuma waɗansu mutane da yake naɗawa a kan muƙamansu. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban na Amurka ya yi ikirarin samun gagarumar nasara a zaben na jiya Talata bayan da 'yan Republican suke ci gaba da riƙe rinjaye a majalisar dattawa. Donald Trump ya bayyana da hakan ne a shafin nasa na Twitter gabanin wani taron manema labarai da ya yi a fadar gwamnati ta White House. A halin da ake ciki, wasu ƙasashen duniya na tsokaci kan zaben na Amurka, inda kakakin shugaban Vladimir Putin na Rasha, Dmitry Peskov, ya ce babu wata alama da ke nuni da cewar dangantakar Amurka da Rasha ta za ta inganta. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ruwaito cewar ana samun ƙaruwar bakin haure da ke mutuwa a tekun Mediterranean a lokacin da suke ƙoƙarin barin ƙasashensu don zuwa ƙasashen Turai. Hakan na aukuwa ne saboda an hana gudanar da duk wani ayyukan agaji na ko kuma na bincike da za a duba don a taimaka musu. Rahoton ya ƙara da cewar akwai mutane sama da 2,000 'yan gudun hijira da suka mutu a cikin wannan shekara a tekun Mediterranean. Ya kuma yi nuni da cewar adadin masu nitsewa a cikin teku ya ƙaru matuƙa, musamman ma a yankin tsakiyar tekun. Rahoton ya kuma lura da cewar mutum ɗaya cikin mutane 8 ke mutuwa daga cikin waɗanda ke bin hanyar nan don zuwa ƙasashen Turai a duk lokacin da suka dinkari bakin tekun Italiya. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya, Charles Yaxel, ya ɗora alhakin mace-macen akan yadda aka rage ayyukan kai agajin gaggawa ga matafiyan. An dakatar da shirin ganawar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da wani jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa da aka shirya za a yi a birnin New York ranar Alhamis. Da safiyar yau ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sanarwar soke tattaunawar a ce a gobe idan Allah ya kai mu, inda ta ce za ta sanar da sabuwar ranar da za a gana wadda dai har yanzu ba a sa rana ba. Sanarwar dai bata bayyana dalilin soke wannan ganawar ba. an shirya ganawar ce tsakanin Mike Pompeo da Kim Jong-il mai baiwa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un shawara. A lokacin da aka fitar da wannan sanarwar tun a farko, an tabbatar da cewar za su gana ne don biyo don duba wannan kudurorin da aka shata guda hudu da aka zanta a lokacin ganawarsu da kuma daidaito a Singapore, ciki har da batun nan na yadda za a kawo ƙarshen makaman nukiliyan Koriya ta Arewa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun kiwon lafiya. Mutane sama da 50,000 ne suka ci gajiyar wani shiri na duba marasa lafiya tare da yin fida akan cututtuka daban-daban kyauta a jihar Kebbi. Gwamnatin jihar da wata kungiyar ƙasar Amurka ne suka gudanar da wannan shirin. Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyin na ya aiko mana da rahoto.
Karo na biyar kenan da ake gudanar da wannan shirin na samar da kiwon lafiya kai tsaye kuma kyauta ga jama'ar yankunan karkara a jihar Kebbi. Shiri ne dai na haɗin gwiwar likitoci daga wata kungiyar bada tallafin kiwon lafiya ta ƙasar Amurka mai suna Moses Lake da gwamnatin jihar ta Kebbi, kazalika da kuma likitoci da sauran jami'an kiwon lafiya daga wasu manyan asibitocin Najeriya waɗanda sukan tattaru a asibiti ɗaya. Wannan karon a babbar asibitin Kalgo inda suke duba marasa lafiya, a baiwa wasu magani, a kuma yi wa wasu aikin tiyata, kuma duk kyauta. Babban daraktan kula da asibitoci na ma'aikatar lafiya ta jihar Dr. Aminu Haliru Bunza shine ke shugabantar aikin, ya kuma yi ƙarin haske akan yadda yake gudana.
Alhamdulillah, marashi lafiya in ya shigo nan na farko za a bashi kati ya ga likita. In likitan nan yana so a mashi gwaji, shi na jini ne, shi na fitsari ne, ko kuma za a je a dauki hoto ne x-ray, ko za a mashi ultrasound ne, to duk abin da za a mashi in ya kare a bashi kuma magani. Komai da ake yi kyauta ne. In hida za a mashi hida, in kwantar da shi aka yi, hatta da ruwan da zai sha da abincin da zai ci, mu muke bashi kyauta. In aka kare sannan mu sallame shi kuma mu bashi maganin da ya kamata.
Kawo yanzu dai majinyata fiye da 50,000 ne suka amfana da shirin, wanda babbar sakatariya a ma'aikatar lafiya ta jihar Halima Dikko ta ce tuni da ya yi tasirin gaske.
Talaka gaskiya ba zai samu ƙwararrun likitan da aka tara wannan wuri ba in ba ta wannan hanya ba. Saboda mun ga cigaba ga lafiyar al'ummarmu, mun ga cewa yara ƙanana da suke da matsaloli an kawo su nan an samu waraka. Waɗansu waɗanda ma ƙafafunsu ma sun samu problem an kawo an warkar da su. Wani yana nan bakin shi ma buɗe yake, an dawo da shi ya koma lafiya.
Dubun dubatar jama'a ne ke yin tururuwa a kowace rana ta Allah zuwa asibitin, na kuma sami zantawa da wasu daga cikinsu.
Maryam Musa, na yi farin ciki, na ji daɗi tun da ban ba da ko sisi na ba. Kuma gode ma Allah da wannan gwamnati.
Sunana Adam Al-Mustafa. To, na zawo da wata mata ne mara lafiya. Kuma mun ji da ta an ba mu gado kuma an ba mu magani kyauta. To, gaskiya a kusa ɗin sosai wallahi.
Isma'ila Usman. Zama matsala da idanu ne. Kamar tun shekarun jade ne ne zo ne ta gwagwarmaya da Allah ya taimake ni na samu kati, kuma na ga likitoci masu bincike, Allah ya sa kuma aka kawo ni wannan ɗaki. Yaran iji aiki za a yi.
Likitoci da sauran jami'an kiwon lafiya fiye da 300 ne yanzu haka suke gudanar da aikin na duba marasa lafiya da ke da cututtuka iri daban-daban da suka hada har da tiyatar haihuwa da sha'anin kashi da matsalolin ido da na haƙora da dai sauran cututtuka. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda wata baraka ta kunno kai a jam'iyyar CPR inganci a Maradi a yayin da aka dauki matakin dakatar da Honorable Kabiru Ibrahim, dan majalisar dokokin jihar, daga harkokin jam'iyyar har tsawon shekara guda. Ga rahoton Shaibu Mani daga Maradi.
Ga alama kamar yadda waɗansu jam'iyyun siyasa suka tsinci kansu wajen rikici wajen na 'ya'yansu a jamhuriyar Nijar, za a iya cewa ta baraka ta dano kai tsakanin 'ya'yan jam'iyyar CPR Inganci da ke nan Birnin Maradi, wacce matashin nan Kasim Mamakutar ke jagoranci, lokacin da buran CPR Inganci a Maradi gari ya wani zaman taron shirar tsaye da ɗan majalisar dokoki Malam Kabir Ibrahim har tsawon shekara guda, ba shi ba taɓa harkokin fartin CPR Inganci, inda buran ya zarge shi da keta dokokin jam'iyya. Me ya zafi haka alisar da jagoran fartin CPR Inganci a Maradi gari?
Dalilin da ya samu ka dakatar da shi, mun ga yana ma farti zagon ƙasa, kuma yana cin mutuncin shugabanmu Kasim Mamakutar. Mu kuma wannan jam'iyya da aka kawo ta, duk wanda ka gani cikin ta nan Maradi, dalilin Kasim Mamakutar ne yake ba dalilin shi honorable kai. Shi an ba shi matsayi kuma ya koma yana cin mutuncin shugabanmu, da duk wanda ake ji mu kunya ya zanna da honorable cewa wannan abu da Allah da Annabi ya bari. Dan akwai wani mutum wanda zai ba shi magana cikin jam'iyyar mu CPR Inganci nan garin Maradi, ya dauke ta babu sama da shi, ya san wahalar da muka sha a matsayin shi na deputy national na fartin CPR Inganci, kuma ya koma yana ma farti zagon ƙasa. Kenan ba za mu yarda ba tun yanzu daga hawa da ta yi a shekara 123 a lalata mu ta ha. Dakatarwa ta jan hankali ki tunda mun ba biro national zabi ta dauki mataki, da ja biro national hatta haddo ta karra cewa ta tsaida shi da duk wani activity da sunan CPR Inganci yanzu bai da izini ya yi wata magana, sai in kamar ya gyara halayen shi a shirye muke mu koma ta ya tare da shi.
Shi ma a wata hira da gidan rediyon Murar Amurka, dan majalisar dokoki Malam Kabir Ibrahim ya ce ba ta sabu ba bun daga Arwa, ba haka ake hidda mutum ba, dole sai an mata takara ko an buga ƙa'idodin jam'iyya.
Hidda mutum jam'iyya ba hakan ga bane ake yin shekara zu, hidda mutum jam'iyya akwai mataki wanda article na 28 na wannan kundin na farko, yasa nake gayin shi dan saboda su koma su yi karatu. Cewa yi inza ana zargin ka da laifi, sai an baka dama ta ka zo ka kare kanka na zargin da ake maka, kuma sai an gaya maka ga zargin da ake, kuma wannan abin wanda ke yin shi sai nake yin shi, kuma ita kuma sai ni babu abin da babu zai maka shari'a. An tuka ni ban san wannan dan jam'iyya da nake da matsala da shi tun daga shugaban jam'iyya har wanda ke za a cewa militant ne na yanda ya shigo yanzu ma ban da matsala. Ni na da wani abu na rayuwa, muka samu matsala ni da kai zan gaya ma wani kaza da kai bai kai mun ban ji dadi ba, kuma daga nan na wuce na yi gaba. Mun fara wannan rigima le 30 October 2017.
Ba ma a ce jam'iyyar CPR Inganci ba da ke jaririn farti. Waɗansu tsayin fartin sun dama sangani yadda ta kai su ga ɓaraka hada darewa a gidaje da dama. Shaibu Mani, sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sha'ibu Mani. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, ɗazu da safe ne aka sako wasu ɗalibai a ƙasar Kamaru da aka sace su cikin farkon makon nan, aka yi garkuwa da su amma an sako su. Haka kuma a jamhuriyar Nijar ma an sace wani babban latani yau, wasu 'yan bindiga da ba a san inda yake ba. A Najeriya ma akan samu irin waɗannan matsalolin da ke faruwa na sace-sacen jama'a. Yau muna son ku kira ne ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke gani za a iya magance matsalar sace-sacen jama'a da ke karuwa a wurare daban-daban. Amma kafin nan ga wannan sakon.
Ila fa kai ka fada mu gargade mai gina da min mugunta
mu gargade mai gina da min mugunta
kai ko wanda yayi mu Allah sarki ya kwabe mai gina da min mugunta kai yan uwa mu sa.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kira na farko daga Sokoto.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Kabiru Abubakar, ulan yaki shagarin local government Sokoto tare da Najeriya.
To mallam Kabiru, muna jin ka.
Da farko dai ina jinjina ma gwamnatin Kamaru akan wannan hubbasa da ta yi, wanda yake gaskiya abin ayaba ne, amma ina fatar za a zamna teburin shawara tsakaninsu da ƴan aware domin kaucin auko faruwa ko kuma anti auko haka nan gaba, saboda abubuwan garkuwa da mutane musamman ma yara abin takaici ne daban haushi, musamman irin Najeriya Nijar da Roma ta Kamaru. Ya kamata waɗannan gwamnatoci su san matakin da za su hau su zamna da ainihin ɗan aware ko.
To mallam Kabiru Abubakar, layinka ya goce, amma mun gode. Har yanzu dai muna nan a Sokoto.
To, hello?
Hello, da wa muke magana?
Daga Abu Anar Elela.
To, muna jin ka mallam Abu.
Ana magana dangane da
muna son mu ji ra'ayinka ne akan yadda kake gani za a iya magance matsalar satar jama'a, sace-sacen jama'a da ke dada karuwa.
Sace sacen jama'a yadda ake a dauki mataki, Allah ya taimake mu kuma su dauki mataki akan daukan tamu su jami'an tsaro irin da kamata.
To, su sauran jama'a ba abin da za su iya yi? Gwamnati ce kawai za ta iya yin wani abu?
Su sauran jama'a ana sukan su zama jama'a suna taimakawa bangare sukan suna tsaro akan ganinsu.
To, mun gode mallam Abu daga Sokoto. Yanzu kuma bari mu je Jigawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kashimu ne daga kafin Hausa local government jihar Jigawa ta Najeriya.
To mallam Kashimu, muna jin ka.
Yawwa, wannan kaman al'amari da yake faruwa a nan kasar ta Najeriya, muna kamar sakace na gwamnati da mutane suke zuwa garkuwa da mutane.
Me yasa kace haka?
Yawwa, abin dalilin abin da yasa kace haka, saboda abubuwan da ke faruwa kamar jihar Zamfara. Da ji abin da ya faru a jihar Katsina, an kashe wani bawan Allah an sace yarsa. Shi ne nake magana kai.
To, mun gode mallam Kashimu daga Jigawa da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu sake komawa Sokoto. Salamu
alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
To, Hajji Maryam, kina tare da mataimakin shugaba na kungiyar ma'abuta kiran kafafen yaɗa labarin cigaban ƙasa ta jihar Sokoto, Usman A. Bello Bonkari.
To, mallam Usman, muna jin ka.
To, dangane da wannan al'amari, matakin da za a ɗauka shi ne na farko a sa doka wadda za a hukunta waɗannan mawasa ta al'umma in ta ce kai ta kai ta kisa a yi kisa, na biyu kuma a ƙara ma da na tsawo kayan aiki. Na biyu, su kuma al'umma ya da kyau a ce suna kai rahoton duk wanda sun kasan shi na irin waɗannan abubuwa ta hanyar da ya kamata, kada ya zan kowa da ɗayan ta tafi da wanda zai bayar da jami'an tsaron da su kansu al'umma su kansu da mutanen da ke waɗannan abubuwa suna a cikin al'umma. Saboda haka ya da kyau a ce an tsaya an gano cewa masu waɗannan abubuwa ana hukunta su, idan an ka hukunta su da ya kamata, to insha Allah za ka iskan mu wani gobe ba zai sake wannan ba. Na gode, Usman A. Bello Bonkari, ƙarfin hukumar kita bin jihar jihar Sokoto.
To, mu ma mun gode mallam Usman A. Bello. Yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ibrahim Lewanki Hula a garin Maigode a Kimba.
To, mallam Ibrahim, muna jin ka.
To, gaskiya wannan al'amari mu akwai bin mamaki tare da shi. Don saboda me abin mamaki a ce musamman gwamnatocinmu na Afirka duk inda aka kawo mai laifi ba hukunci. Ba a hukunta su, a kama ma'aikatan gwamnati a yi garkuwa da su a kashe, a kama ainihin talakawa manoma a yi garkuwa da su a kashe su, amma kuma da an kama ainihin masu aikin nan kwana biyu kwana uku sai ka ji an sake su.
Mallam Ibrahim, ban tare numfashinka ba, akwai waɗanda ka ga an kama su kuma aka sako su?
A ido dai ban ga wanda aka kama ba, amma kuma sai yiwuwa a ce wannan al'amari duk gwamnatoci na ce abin ya gagare su, a ce ba san inda suke ba san su ba. Akwai mamaki game da wannan al'amari.
To, mun gode mallam Ibrahim mai wankin hula, da fatan koken da kai ya isa kunnuwan waɗanda ya kamata su ji. Yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Bauchi?
Kuna magana da Abati Kailani, alkaliri daga jihar Bauchi.
To, mallam Abati, muna jin ka.
To ni shawaran da zan bayar cewa lalle dukkan kulin da ake irin wannan aikace din tunda ba jeji bane daga gari ake kama mutane ake zuwa da su jeji. To ya kamata da sarakuna da masu anguwanni da kuma mutanen gari su zuba idanu da irin mutanen da suke shigowa. To muddin aka zuba idanu ga irin wayannan mutane aka hada su da hukuma to za a samu saukin al'amari din in Allah ya yarda.
To mun gode Mallam Abba Tatela mu ma mun gode sosai. Yanzu kuma bari mu koma mu je jihar Kaduna.
Ajiya Maryam Dauda barka da yammaci.
Barka ka dai da wa muke magana.
Lala Murtala ne ina kiran ku da jerin da su a Kaduna tarihin Najeriya.
To Mallam Murtala muna jin ka.
To Ajiya Maryam ina fata dai da ku da su Juni Gracious sun je kun kada naku Korea. To gaskiya mun ji wannan bayani kuma abin da zamu bada shawara ga mutane sai an cire tsoro a zuciya shi ne cewa daga an ga mutane ko da ya faɗe da kowa yana tsoron ya je gaya ma wanda ya kamata a gaya ma irin su kuma haka dole sai mun cire tsoro kuma su masu wannan aiki muna ba su shawara da ya kamata su ga su ga Allah saboda ko kai wannan abu ko ka samu jini shi na yara kin ga akwai matsala sannan ya kamata a ce su ministan ci ya su dan bazo su kare kai miya sai kayan yaɗa labarai na zamanin mun waya ake suna jin kadin wayan su din ina ne wayan ke tafiya ina ake karban wayan inda za a gano inda mutane suke da fada doma da mataki a kai fatan za ku tashi lafiya.
To Mallam Murtala mun gode Juli ita ma ta ce a gaishe ka kuma ta ce a ce maka ta kada kura'a. To masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu mun samu wani kira daga birnin Lagos.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Sunana Aminu Goni daga birnin Lagos.
To Mallam Aminu muna jin ka.
Maganan yadda ake kawo mutane a yi garkuwa da su ina ganin mafita shi ne ya kyautu a rinka bibiya musamman mafi yawa waɗanda ake kama sukan ce mutanen da suke kama sukan yi kama da wannan jami'an tsaro na cikin na farin kaya haka za su sako da makamantansu. Motar su kuma za ta kasance kamar hilos da makamantansu idan aka kama mutum sai a ce za su sa musu handcuff sa'an nan su ce su sun kuyar da kansu ko da an zo wajen checking point
ba za a gane me ke faruwa ba
yawa ba za a gane su ba sa'an nan idan checking point din suka duba sai su ce ai sun kama criminals ne don haka sai checking point su bar su shige ya kyautu a rinka bincike sosai kuma waɗanda ake kamawa din akan ce musu sun kuyar da kansu.
To Mallam Aminu Gwani na ga layinka ya goce yanzu dai bari mu je Nasarawa a gurguje. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa?
Muhammad Abdullahi ne daga gidan mai kuwa jihar Nasarawa.
To Mallam Muhammad muna jan ka a gurguje menene ra'ayinka?
To babban ra'ayina game da abin da ya wuce baya game da yajin aikin nan shugaban kwadugo ya sa.
Mallam Muhammad muna magana ne akan yadda za a magance matsalar satar jama'a.
Aikin magana ke
nan. To yi haƙuri.
Game da wannan magana ya kamata a ce an yi koko na an ƙara sababbin ma'aikatan tsaro da yajin ba koko an tsarin kuɗin albashi ne da menu ba.
To Mallam Muhammad Abdullahi mun gode sai dai lokaci ya ɗaga mana hannu za kuma mu ta sa'aya a nan sai gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 3:54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ga muso ma labarin wasannin ne yau da labaran kamfanin na jarida wato The Graphic Communication Group Limited wacce ta yi alkawari ko kuma da ta bada tabbaci cewa za ta bai wa gasan cin kofin mata na Afirka goyin bayan ta domin tabbatar da an samu nasara game da abin da managing director na riko na kamfanin Mr. Transport Tete yace ne ba a yada labarin wannan gasa yadda ya kamata ba amma yace da yake akwai kimanin makonni biyu kan soma wasan ranar 17 ga watan Nuwamba kamfanin za ta taimaka domin cusawa jama'a sha'awar gasar hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF a takaice ta bayyanar da sassa daban-daban na kyautayin shekarar nan da za a gabatar a ranar talata 8 ga watan Janairu shekara 2018 a ainihin birnin Dakarin kasar Senegal sai kuma clubun kuma sai Asante Kotoko ta buda wani shagon clubun din a can cikin babban birnin jihar Ashanti inda magoya bayan ta da su samu daman sayan waɗansu kayayyaki na clubun din a wannan wuri clubun wacce ita ce bayan manyan clubun cikin Ghana da kuma Afirka gabaki daya ta shirya samun wannan shago ne da tattara kayayyaki da waɗansu kyautayi da ita clubun ta ciyo domin magoya bayan ta su samu sauƙin samun rigunan clubun yadda ya kamata tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kwesi Yantachi ya ce faufau shi kadai fa ba zai mutu ba domin kuwa zai yi magana da zai girgiza kasar Ghana da wasannin kwallon kafar kasar sai kuma wannan labari daga wani tsohon alkalin wasan kwallon kafa na hukumar kwallon kafar Afirka dake da matsuguni a Rakuradi Frederick Kwesi Mensah wadda ke kira da a rinka tabbatar da gaskiya daga mambobi na kungiyar alkalan kasar Ghana a cikin wannan zamani da ake samun karan tsayi akan abu da ya siffata da juyin juya halin kwallon kafa Didier Drogba dai ya samu shekaru 40 to amma irin kaimin da ya bari ya shahara a Chelsea wurin jefa kwallo a ragana nan yadda yake tsohon dan wasan na kasar Cote d'Ivoire na a cikin wadanda sun ka jefa wa Phoenix Rising kwallo sun ka samu galaba akan Orange County da ci 2-1 suka yi nasarar kofin nan na zakaru na Western Conference Championship wannan nasara na clubun din Drogba na nufin za su kara da Eastern Conference Champions Louisville City a ranar Alhamis domin cin kofin nan na USL da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to yanzu kuma ga labarai amma a takaice
to Maryam yanzu nan labarai da dumudumin sa suka ishe mu nan ɗakin watsa labarai dake cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kori Attorney General nasa Jeff Sessions a cikin wani mataki da ake ganin kamar shine na farko da yake dauka domin ganin cewar da aka kira shi a matsayin tankade da rayaya na wasu jigogin wannan jam'iyya ta sa da ake sa ake zargin su da bada tasu gudunmawa a bincike da ake yi na zaben da aka gudanar a shekarar 2016 a cikin wasiƙar barin aikin da ya aika wa shugaba Trump Sessions ya ce ya sauka daga kujerar tashi kamar yadda shugaba Trump din ya umarce shi tun dazin ne shugaba Trump ya tayin wani rubuce-rubuce a shafin shi na Twitter inda yake bayyana cewar shugaban ma'aikatar shari'a Matthew Whitaker ne zai dauke wannan matakin
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyanmu na yau Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.